أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta lade domin ci gaba da karanta wannan littafi mai girma da yadda salihin. Yau muna takwas da watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1440, wanda ya daidai da 14 ga watan 2018. Muna cikin babi wanda yake magana akan fadala ta nisan da duniya da kuma kudaitarwa akan matiya ta kaita akan abin da ya shahi duniya da kuma fadala wanda yake na talaka ko na talauci. Sati wanda ya wuce mun tsaya akan hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu akan cewa lalle ba wai yana ji mana a ƙarshe mana gabar sallallahu alaihi wasallama baya mana jin tsoron wani abu. Abin da yake mana tsoro shine Allah madaukakin sarki ya yalwata mu ita wannan al'ummar duniya ya zamanto kowa kwamin shi irin kai kawo da yake duwar kokarin shi akan duniya. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yake shine abin da yake ji mana tsoro. Amma talauci, rashin samun duniya, rashin samun mulki, rashin samun wane da abubuwa, inda na duniya ne in mutum ya samu lahira to wani abubuwa duka masu sauki ne. Sallallahu alaihi wasallama kenan tarbiyyar da ya masa akwai sirar da aminci Allah ta fita gare shi su ma suka mana baya har ya zuwa yau da kuma irin ayoyin da muka karanta da wannan hadisi suna karantar da mu. Lalle mutum ya zamanto ya takaita ko da ya gabi duniya ya zamanto ya takaita kun koyo neme ta ido rihe. To ya dace abinda ya kamata ya sa a gaban shi shine taimaka ma addini, taimaka ma wanda suke gajeru, wanda suke mara aikin da gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai bashi ladan shi. Hadisi zamu tashi a yau, hadisi na Abi Sa'id al-Khudri. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يكتب عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وانا ديس الإمام البخاري يروي في كتاب الزكاة باب صدقة على اليتامى وكما كتاب الجهاد. مسلم يروي في كتاب الزكاة باب تخوف من يخرج من زهرة الدنيا. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna lalle tabbas abinda nake ji muku tsoro kafin na Abi Sa'id al-Khudri yake cewa jalasna jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala minbari wa jalasna hawlahu. Annabi ya hawo minbari da rawana abu hawa da yake hawa yana hudu ba da juma'a yace mu kuma sai muka zauna kewaye shi hawlahu kowa yana zaune. Fa qala sai Annabi yake cewa inna mimma akhafu alaikum lalle tabbas yana daga cikin abinda nake ji muku tsoro min ba'di a bayana ba yuftahu alaikum abinda za a muku budi min zaharatin duniya daga abubuwa wanda suke na jin daɗi na duniya wa zinatiha da kuma ƙawa na duniya. Kenan wannan kamar hadisi da muka rubuta satin da yake Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ji ma al'umma wannan abu ba'di da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai ma'anar shi ba'da mauti kenan bayan na mutu abinda nake ji muku tsoro zaharatu dunya zinataha wa ba'jataha. Duniya tana da wata kawa kamar idan ba manta ba aya da muka karanta satin da ya wuce akwai wani yabo da take da ya san washar da ya kyau duk wani mai san abin burgewa idan ya kalli wannan abu wanda yake da sanwa ko wani kular mai kyau zai burge shi Allah madaukakin sarki sai buga mana misalin duniya. balace wakadi khashan nabiya sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi min ta'liq qulubihim wa hubbud dunya wa zukhrafa. Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda rike kartar da mu yana jin tsoron zukatan mu wal umma shi ya zaman to ta allaku da duniya da kuma kawa na duniya dan wannan daga cikin sababin abubuwan da suke sa bawa ya mace da ubangiji duniya kawai yake so kenan ta kowane hali ita shi da duniyar da sai ya same ta bayan ya samu duniya biye ne kawa wannan kawa kuma Allah madaukakin sarki ya mana bayani ayar da makaranta can baya kenan kawa abin da ya shahi ƴaƴa kawa abin da ya shahi yawan tara dukiya ko kuma na dawaki ko kuma na noma ko kuma na kiwo bana duk abubuwan da suke da alaka da duniya sai ga mutane sun maida su shine abin da yake ni burin su idan ya cimma wannan burin shi shikenan kare baya tunanin ya yake bin Allah ya yake bin Annabi sallallahu alaihi wasallama yaya ibadar shi yaya alakar shi da Allah baya tunanin wannan shi yana tunanin me zan samu a kowane lokaci to wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake shi mana tsoro wa shigali absarihim wa jami'i hawatihim biha sai ga mutane kowa ya shagala garin shi har ya zama kuma mutum inda ba abu wani abu mai kyau ba baya so ya ga komai in gida ne so yake yadda inawa ne in mota ce in mine ne so yake shi dai sai adanta ya wuce da kowa to wannan daga cikin burin da dan adam yake yi ya mantar da shi da ubangiji kuma shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ji mana tsoro mala yace wa jami'a hawasihim biha duk wani abin da ake cewa hawas al-hawas al-khams kamar abin da zaka taba ko abin da zaka gani ko abin da zaka dandana ko abin da zaka ji to he zaman to mutum waɗannan abubuwan gaba ɗayan su babu ruwan shi da Allah ko manzon shi ko addini a shi dai duniya abin da zai taba abin da zai ji abin da zai gani abin da duke nan mu'amalar shi shi dai duniya ce banda ita babu wani abu to wannan duk wanda ya samu kanshi a wannan halin kai ne yanayi ne na ma'ana ya zargi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi wannan kuma babban abu ne wanda ke ji mana tsoro domin me akwai fitina a nan duk wanda ya ba gaban shi duniya akwai fitina domin duniya abu ce wanda kamar Hausa suke cewa budurwar wawa zaka ganta kyakkyawa sai ta rude ka kaga cewa a kai kawai da kai sai ita shikenan yau gobe sai ka barta ko kana so ko baka so idan lokaci ya to kenan me ya kamata mutum ya tana da shi ne gidan gobe aikin da zaka yi shi ko duk wanda duki zuciya ta cika da san duniya to ba a cika samun ba cewa ya kyauta ta wancan gida inda ma ya rude ita nan zai kawata gidan shi benaye hototi da sauran abubuwa da yaya kai kai ce kaman bai baya mutu ba amma kuma zai mutu ya bar su malaci mimma ya shugulu huwa al-akhira abinda zai shagaltar da mutane daga gobe kiyama sai ga mutane komai duniya ta shagaltar da su wa yufsidu alaihim dinahum kuma abinda zai bata musu addini shagala da duniya yana daga cikin sare sare abubuwan da suke bata addini sai ga addini bai da daraja ba ka ganin addini da wata kima ba ganin umarnin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama da wata kima kai dai kima ka duniya in ka samu duniya ta zama lafiya idan ba ka samu ba to kai ka ce kamar ai kiyama to kai wannan ba hali bane mai kyau wa qad waqa ma khafahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaitu tabbas ku sai dai abu wannan abin da annabi ke yin tsoro sai dai abu musulmi Allah ya sa musulunci ya wasu ya ci duniya gaba daya mawuzar rana da mawadata ko ina addinin musulunci ya kai sai zaman to an samu duniya an samu mulki an samu abubuwa na jin daɗi to shikenan sai aka mance da ubangiji subhanahu wataala sai zaman to ita duniyar sai ta mantar da musulmai cewa wannan darajar da suka samu da wannan matsayi da suka samu wannan addinin ne ya kawo musu sai zaman to an yi wurgi da addinin yanzu duniyar ce aka sa gaba to ita kuma dole ba ta zauna ba dole mutum bai zauna lafiya ba saboda me Allah bai halicci mutum ba dan duniya bari dai Allah madaukakin sarki ya halicci duniya ne dan ta ma dan adam hidima ita ce kamar ta ma hidima ba wai dan adam bane zai ma duniya hidima kamar yadda mu muke a yanzu wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji tsoron shi a kuma ga lokacin da duniya ta ware kufiya ga musulmai fitintunu iri-iri kala-kala tun daga shugabanni har ya zuwa ƙasa sai ya zama to addini ya zama to ba koyi ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma dama ya karantar da mu cewa iza tabaya'atu bil ina wa atba'atu aznabul baqar sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum in ya zama to kuna ciniki kasuwanci na haramu inji manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama to ba ku da aiki sai na duniya a wajen manzo yana magana akan kiwo da cuci ne mafi yawan abubuwan da suke na arziki annabi yake cewa sai Allah ya dora mu kaskanci ba ku da wani matsayi ba ku da wani daraja ba ku da wani katabus sallallahu alaihi wasallama ya ce har sai kun komo zuwa ga addini in yaso sai Allah ya kara muku daraja da girma da matsayi amma dai haka za mu kasance Allah ya kiyaye to haka Allah zai bar mu saboda mu ba nashi bane mun zama tuna duniya wannan ko mummunar dabi'a ce Umar dan Khattab yake cewa nahnu qaumun azilla fa azana Allah bil islam mu mutane ne wanda da larabawa mu ma mai san su a duniya ba su da wata daraja komai sunan su ba kawai dai suna na jazirar arab mulkin duniya ba hannun su ba yake ga rum ga farisa su ne suke rike da zamanin duniya amma Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi da wannan addini da wannan alqur'ani har ya zama to wannan daular ta Kisra da Rum da Farisa da Herakal gaba ɗaya su musulunci ya shahe su ya zama to sai addini kuma da Khattab ya ce to mutane ne ba mu da daraja da Allah ya girmama da musulunci ya ce to wa mabtaghaina al-izzata bighayri islam azalla Allah duk lokacin da muka nemi matsayi ba ta hanyar addini ba to sai Allah ya kaskantar da mu ya mai da mu wancan lokaci ashe abin da ya kamata mu sani anan tsirar dabawa dan adam musulmi mai imani ba wai mara imani ba tsiraka shine ya zamanto duk wata alaka ka da zaka yi to ya zamanto alaka da zaka yi da Allah ta jita girma kuma ta yi da kulawa ba hana kai alakar duniya ka nemi duniya kai aiki wanda zaka samu abubuwa na rayuwa na yau da gobe amma dai kada ya zamanto ya wuce addinin Allah ya wuce umurnin Allah ya wuce umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya wuce ma inda kowa yake tunani kai dai duniya kawai wannan shine abin zarki to saboda haka kenan wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu yana daga cikin abin da ya ji mana tsoro to mutum koda zai nemi duniya ya kamata ya takaita kamar yadda malam yayi babu wa taqlilu minha wa anhu kenan wannan shi ma hadisi ne na Abi Sa'id al-Khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إن الدنيا خلوة قدرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها وينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم إمام مسلم يروي تدون حديث عشان كتاب الرقاب باب أكثر أهل الجنة الفقراء باب ذلك وقنا متانا نسكهي وعشان الجنة سوني تلكاوا Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na Abi Sa'id al-Khudri yake cewa ita duniya hulwatun kiran abu ce mai dadi halawa abu ne wanda dandano ne mai dadi wanda yake burge kowa yake so hadiratun kuma abu ce tsanwa kamar yadda Allah ya mana misali ayar da makaranta satin da ya wuce tsanwa lokacin da ruwa ya sauko na sama tsirrai suka fito to sai ga duniya ta yi tsanuwa shar abinda ake nini a nan shine abin burgewa wa inna Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki mustakhalifukum fiha zai sa ku mamaya a samanta ita wannan duniya kiran ba ku bane warko ba ku bane karshe lokacin da ka ganka a nan duniya dama wasu sun rayu sun wuce kuma kai ka zo wannan shine istikhlaf da babanka yana nan shi ne a gidanku da kanninka da yayanka da mammanka ana nan shekaru in suka tahi mammanka ta rasu ko kuma a baban ya ci zai fara rasuwa har ya zama to gaba daya babu su sai ku yayan kuma kuna nan ko kuna so ko ba kwaso in da rana tana mutuwa tana fadawa sai zama zo kuma kun tayi sai jikokin baban su za su zama nan su ma jikokin suna nan suna nan wani lokaci su ma sai tayi to wannan shine istikhlaf kenan wanda yazo bayan wannan wanda yazo bayan wannan to wannan kuma mutum ko yana so ko baya so babu shawara a ciki idza jaa ajaluha la yastahiru sa'atan wa la yastaqdimu ba cewa Allah ina so a kara mun awa daya ko kuma a rage a wannan babu dan adam bai da alaka da wannan ko malaika mutuwa idan yazo babu zancen jira tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayi kiran kowa ma dole zai mutu to wannan shine istikhlaf mustakhlifukum fiha sai saka ya zamanto kai ne halifa bayan zur kai fa ta'maluna dan ya ga cewa me za ku aikata kaga kenan nan babu zancen karazibe kamar yanda muke tunani babu zancen karazibe a rayuwa ta musulmi Allah madaukakin sarki ya saka khalifa dan ya ga me kake aikatawa subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqud dunya ya kuma su imani ku ji tsoron duniya wattaqun nisaa kuma ku ji tsoron mata waran abubuwan guda biyu suna hallaka da adam ma'ana ta kusa ko ta nesa kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin mahal shahir fattaqud dunya kenan ya kamata mutum ya ji tsoron duniya wata abu ce abu tsoro ba kamar mu wanda muka mena ta ba abu wanda take mai dadi duk da cewa tana da dadin ko kuma abu wanda take kyakkyawa tana da kyau to amma kai a matsayin ka na mai imani yanda ka san kamar da bawo shi ke cewa kyan dan mace shi mana duk kyawun shi bai waya burge ka saboda mugu ne shi mace shi kenan haka ita ma duniya duk kyawun ta kai mai imani kar ka sake ka bari duniya ta rube ka saboda muguwa ce za ta hallaka ka dan yau ko gobe zaka tayi ita kuma tana nan wani kuma zai zo shi ma ya tayi shine istikhlaf haka kuma mata su ma sun halaka da bayan Allah da yawa maza saboda Allah subhanahu wataala irin yadda ya halitta su da irin yadda Allah ya tsara su kuma da inda Allah ya zamanto ya sa su su ne jarabawa fitina ga maza annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin ya bayyana cewa abinda yake jima al'umma tsoro daga cikin shi akwai mata saboda haka kenan da duniya da mace duk mai imani namiji mumuni to ya kamata a ce duk mu'amala da zakai da duniya ya sa ido umurnin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam duk mu'amala da zakai da mata to shi ma ya kamata ka sa ido dan nan da zakai halaka yanda ka san duniya za ta halaka ka to haka ita ma su ma mata za su halaka ka saboda haka kenan Allah subhanahu wataala ya sanya mu duniya ne bayan zurfa ka ta'ammaluna dan ya ga me za mu aikata kina Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye zai aiki mai kyau bara kenan kaga wanda sai kara maka kuzari akan cewa ka mutta mu Allah so da ba Allah yana ganin ka kuma Allah shine ya saka khalifa ba wai da wani mai ba so da yawa shedan ya kan ma mutunudi yaga cewa kamar ba babu zancen mutuwa ma ya mance da ita kai ka ce yazo zama duniya to shi kuma bai san ba istikhlaf ne Allah ya saka khalifa ne a ƙasa da shi kuma dole zaka kusa wata rana wani ya zo ko yaya kake ko a ina kake aina ma ta kunu da rukun mawt walau kuntu fi buluni mushayyada mutum ko a ina yake ko a sama ko a ƙasa ko duk inda ka sani ko a cikin ƙasan ƙasa kake in aka ce yau lokacin ka ya kare to malaika sai ya zo maka kai sai ya dauki ranka ba tare da kakkauta ba kenan mutum shine kamata ya ma kanshi kiyamul layl mai imani ya zamanto ka shirya ka gyara kayanka to yau bulaguro ne lokacin da za a ci hayya daman kayanka a tsare kayanka mana a daidai ce sai ka je a lahiya lau amma wanda bai shirya ba dole zai shiga cikin damuwa Allah subhanahu wataala ya kara mana imani wa an Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah wannan hadisi ne Imam Bukhari da Imam Muslim Imam Bukhari a cikin kitabu Riqaq da kuma Jihad babu tahrid ala al-qital da kuma Muslim a cikin kitabu Jihad babu ghazwat al-ahzab wa hiya al-handaq Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah Allahumma kama addu'a ne sallallahu alaihi wasallam yake yace la aisha illa aisha al-akhirah babu wata rayuwa mai sunan rayuwa ingantacciya sai rayuwar lahira wannan rayuwa ta duniya ba komai bace idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu kamar ayat da muka karanta can wa innal akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun ita lahira ita ce hayawan nan ne ake da rayuwa nan duka wasa ne ake mana kenan rayuwa ta hakika ta tabbas ita ce waccan ta gobe kiyama shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake Allah ya Allah babu wata rayuwa sai rayuwar gobe imam ubaid allan yake cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسر الأحوال لما رأى كسرة المؤمنين في يوم عرفة في حجة الوداع وأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليش يا الله باب رأيوا سير رأيوا تقوبين لو كنت دعك هو عرفة أحاجي تبن قوانا النبي صلى الله عليه وسلم ديگة تار المسلمين يوز وشين سيكي مسواز باب وطر رأيوا وسير رأيوا قوبين كنان كم مواني سكي duniya ta rude shi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamdu wa ni'matu zuwa karshe sai kuma yace labbaik innal aisha aisha al akhirah mana dukkan talbiya da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda mutai da hajji yake yi a kowane lokaci labbaik allahumma labbaik to Annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo karshe dan ya musu wa'azi sahabban da suke tare da shi da karshe sai yace labbaik innal aisha aisha al akhirah ya Allah na karba maka zuwa wannan aiki da haji babu wata rayuwa sai rayuwar gobe kiyama haka annabi ya karantar da sahabbai kamar yana cikin addu'a shi da yake yi mala ibnu allani sai ya ce ai sha'anul aqil alla yuqri'a bima yasurruhu min ad-dunya duk wani mai hankali mai imani mala ibnu allani ya ce to bai dace ba idan muka dubi wannan magana ta annabi a ce yana farin ciki da wani abu da ya samu na duniya mana kenan ko kuma wurin cikin shi yasa ya zarce wani umarni na Allah kuma na manzon shi to haka kuma duk lokacin da mutum ya samu wani abu na imani na farin ciki to dole sai ya tuna da lahira wannan tana daga cikin al'ada ta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin arafa da ya ga musulmai da yawa da can sai yana shi kadai suka zo su biyu su uku akwai lokacin da suka zo umara ma aka hana su yanzu gashi tana haji makka tana kasa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin umarnin shi da hukuncin shi kuma ga musulmi sun yawa an hawa arfa wannan abin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi a cikin zuciyar shi to lokacin da ya ji dadi sai kuma yake tunatar istirja'i kamar shukurin da yana godiya Allah madaukakin sarki sai ce ya Allah babu wata rayuwa sai rayuwar lahira to haka mai imani idan ya ji wani abin da ya girmama shi ya ji dadi haka ya kamata ka tuna da Allah madaukakin sarki kar ya sa farin ciki ya sa kamance da Allah dan da yawa sai mutum ya shiga tsanani ne za ka same shi yana tare da ubangiji subhanahu wataala amma lokacin da mutum yake cikin lahiya lau cikin jin dadi da fara'a da farin ciki bai da alaka da ubangiji amma da wata mummuna ta same shi sai ya karkata da gudu yana ya Allah ya Allah to shi mai imani halin shi lokacin da kake cikin jin dadi to lokacin ne ya kamata ka san da Allah manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa ta'arrafu ilallahi bil rakhai ya rubu ka fi shidda ka san Allah cikin jin dadi lokacin da kake morewa to Allah idan ka shiga cikin tsanani shi da kanshi zai san ka madaukakin sarki saboda ya san kai mutum ne mai kulawa da shi cikin jin dadi to ina ga cikin wahala mala yace wa an yakuna ihtimamuhu bima yunqulu bihi fi akhirati duk abinda zaka kula da shi abinda ya kamata ka ji dadi ya faranta ma rai shine idan kaga cewa kana da wani guzuri na kiyama cewa lalle ko Allah yanzu ya karɓi rayuwarka kama Allah wani abu kai wani katakus game da ubangiji to wannan shine abun farin ciki amma idan ka san baka komai ba duniya ce ka tara ita ka ba gaba to wannan abun kai ce ya kamata mu kiyaye kan shi wada wala yace ibn allah li anna hayatiha daima abadiyya ita gobe kiyama wa rayuwa ta hal abada kuma da woman ma kenan ita ce kamata ka ji dadi ita ce kamata mutun ya ma'ana sa ran shi yaga cewa eh lalle rayuwar duniyar nan ta gyaru da rayuwar lahira a kowane amma idan duniya ce mai karewa ce faniya ce wa anhu yana wanda shi ma hadisi ne na Anas dan Malik anna rasulullahi sallallahu anna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yattabu al-mayyita salasatu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله mutafawun alaihi, wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabun Riqaq, babu sakaratul maut, Muslim a cikin kitabun Zuhri wa Raqa'iq. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana bin mamaci, yattabi'ul mayyita salasatun aw ukku, duk wanda Allah ya sa ya rasu lokacin shi yayi, to abubuwa ne guda uku za su bi shi zuwa kabarin shi. Ahaluhu, na farko akwai iyali, kenan su za su bi shi. Wa maluhu, haka kuma dukiyar shi, shi ma in tana da mota ko menene ko wata dara ko namu, su ma za su ɗauke ka wannan dukiya, ita ma za ta bi ka zuwa kofar kabar ko kuma zuwa kofar makwantai, daga nan ta tsaya. Wa amaluhu, da kuma aikinka. To wannan guda uku su ne abubuwan da za su bi mai imani ko kuma duk wani wanda yake matacce. Fayarjiu isnani wa yabqa wahid, biyu sai su dawo, sai guda ya rage a wajenka tare da kai cikin kabarinka har ya zuwa gobe kiyama, tare za ku tashi. Sallallahu alaihi wasallam ya ce yarjiu ahluhu wa malu, za su dawo ahluhu, kenan iyalinka da ƴaƴanka da saura za su dawo. Wa maluhu, dukiyar kama za ta dawo. Me zai saura? Wa yabqa amalu, sai aikinka kadai zai rage a tare da kai. Kenan kaga inda za a ce muna ma kanmu adalci, mu ya kamata mu kula da shi aiki. Dukiyar nan ne da kake fafutuka da ita, in ta yi nisa ta raka ka zuwa kofar kabari, zuwa rami, ko kuma ma kofar makwantai, ba ta ma shiga ciki ba. Wannan in ta yi nisa ke dukiyar da kake fama sai da malice. Na biyu kuma ahal, matarka da ƴaƴanka da sauran duk wasu wanda kake ganin amannanka na arziki wanda kake tare da su. To babu wani wanda zai wuce wannan kabari dan kewayen da za a yi a saka, babu wanda zai wuce nan. To kenan kaga inda mu inda zamu ma kanmu adalci, in aka ce game da mai imani a waɗannan abubuwa guda uku mene ne ya kamata ya kula da su, shine wannan aiki. Tunda wannan aikin zai kasance tare da kai a cikin kabari, zai kasance tare da kai a gobe kiyama, da shine za a ma hisabi. To amma da yawan mu za ka cewa mun mance da aikin, mun mu kula da shi dukiya da iyali, yanda kake ga matarka, yanda kake ga ƴaƴanka. Babu wani wanda za a ce baban babana ya mutu a gama ne da ni da shi abin ne, ko kuma wata mijinta ya mutu ta ce a gama su tare, ko da wasa. Babu wani, wani ma kabarin ma bai yaje ba, saboda me yana ganin kokku da wata alaka, ko a daki ko ka mutu ba aje ka a morgue ba. Misali a ce a kaka gida, wasu ma ba sa kwana ba a gidan da gawa, irin su tori saboda suna tsoro. Kai kuma lokacin da kake da rai babu abin da ka kula da shi kamar wannan. To kaga kenan mai imani, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu, lalle ba gidan zama bace duniya, kuma duk abin da kake gani a saman ta banza ne. Wannan aiki naka wanda zaka aikata tsakanin ka da Ubangiji shine abin da zai tsayar da kai. To shine abin da ya kamata ya dace ka kula da shi. Dukiya kuma kana mutuwa ma, Allah ya kiyaye in ɗiyanka ba su da tarbiya, baka tarbiyyantar da su ba, to wani ma tun ma ya yi kamuwa shi da abin da yake so. Kai wani ma tun kana da rai zai riƙa lissani, in ba bai mutu kaza gida na yamma da gida na gabas da mota kaza da gida kaza, su yaran suna maka lissani, suna ƙididdiga maka, ba su kiba ma a ce Allah yau ya kaɗu rayuwarka, ka tahi su kuma su samu rayuwa sabuwa. To kaga kenan iyalinka kuma ga dukiyar, yawa daga cikin uwaye dukiya ta ja musu matsala daga cikin da su da ƴaƴansu, ko uban ya kashe ƴaƴan ko kuma ƴaƴan su kashe uban, me yake so dukiyar wannan, waye zai mallake ta? Duk da cewa mallakar ubaban ce tashi ce, to amma ka samu da diya marasa tarbiya, babu addini, to ko shi ko su. Ba da jima ba kuna labari ai a yamai wani sun kashe uban su dukiya, wani ma kuma ya kashe ƴaƴan shi lokacin da suka dame shi a irin wannan, ya halbe su shi ma ya halbe kanshi, su musu mutu shi ya mutu. To wannan duka jarabar dukiya ce, ko kuma wani ma tsabagen rashin tarbiya da jahilci, a kore shi jira mai uban Allah Allah yake, ya ma ta hibe ma wurin a bashi labari in uban ya mutu. To mu kuma amma duk da wannan ya kasa zama wa'azi, babu abin da mutum yake fafutuka illa duniya wannan, ya tara dukiya bai sama bayan shi bizai da ita. Babu sadaka, babu zakka, babu taimakon addini, babu taimakon makwabta, babu taimakon gashiyayyu, shi dai yana tarawa kuma da shi da ƴaƴan babu ma zaman takewa mai kyau babu wata tarbiya kiran kaga wannan yana daga cikin abin da duk mai imani ya kamata ya yi riski ne santir wannan Allah subhanahu wataala ke cewa kalla bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fi fitar rayuwar duniya amma lahira ita ce alheri kuma ita ne wanzuwa kullum wato hibbuna mala hubban jama'a Allah yake cewa a wata aya kuna son dukiya dukiya ta tarawa a rasa ba bidai da wani bizai da ita wani ina ne za shi da ita shi bai amfana ba iyalan shi ba su amfana ba wasu na kusa da shi mabautan shi ba su amfana ba ta zamanto mushi wai mana kenan abinda gobe kiyama azaba ce Allah zai mushi narkwanta saboda irin yanda ya tara ba tare da hanya mai kyau ba ko babu wani kariya abinda za su kare shi game da zai zamanto lada tsakanin shi da Ubangiji to kaga kenan wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallama abu guda uku ɗaya zai rage biyun wanda duka shirme ne abubuwa ne wanda suke na banza abubuwa ne wanda ba su zama tasiri kuma mu sai mu su muka ba gaba to irin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama suna karantar da mu ne at-taqlilu min ad-dunya kamar yadda malam yayi babu cewa ko da mutum zuciyar shi kullun tana raya mushi to zaman tuna sa mata lizami inda za a ce duniya samun duniya shine wani alheri to da Allah madaukakin sarki annabin shi sallallahu alaihi wasallama zai ba manzo sallallahu alaihi wasallama sai ai sati a gidan shi ba tsoro wata dunya sai ai wata daya ai wata biyu ai wata uku sai Abdurrahman bin Auf suna nan manya manyan masu kudi ne sallallahu alaihi wasallama bai sa ba ido da su cewa sai sun ci da mushi gida ko kuma sai ya ci wani abubuwa waɗanda suke ya dora ma kanshi bari ma daga cikin abinda Imam Tirmidhi yayi bayani na babu Aisha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin Shama'il Muhammadiyya cewa Manzo sallallahu alaihi wasallama shi adda shi ma ta yake Allahumma ij'al quta ta'am ahli Muhammad qutan ko kuma kafafan kamar abin da an ci ma sai an jima in an jima ba sani ba an ci ko ba a ci ba in ba samu ba an jima sai gobe bai dora ma kanshi sallallahu alaihi wasallama shine duk idan ka dubi wannan iyali dukiya yana daga cikin manya manyan abubuwan da suke halaka bawa musamman namiji mai imani Allah subhanahu wataala ya mu labari cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna ku masu imani dukiya da ƴaƴanku wanda ku ga ihe su kuke son su to wanda duka fitna da jarabawa ne sai ga wani dukiyar shi ta halaka shi wani ƴaƴan shi za su halaka shi su kai shi wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya kare bale ce wannan hadisi na karantar da mu annama ya baka ma almayyit ba'da dafnihi huwa amaluhu babu wani abin da zai rage lokacin da za a binne ka sai aikin malaiku za su zo su ma tambaya menene wane ne ubangijin ka waye annabin ka menene addinin ka kowa sai kana suna gusawa za a zo ba za a ma mutum tambaya ya bada amsa idan bai bada amsa ba kuma shikenan malaiku akwai wanda za su mishi azaba tirran yana cikin kabarin kafin ma kiyama ta tashi qala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut ko kuma kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai an rade ta da abin da ta yi mana ranka yana nan mine ne zai tsayar da ranka ya kai shi gidan aljanna aiki miye zai durmiyar da kanka zuwa gidan wutar jahannama shine aikin ka in kai aiki mai kyau ka shiga gida mai kyau da mai dadi gidan aljanna in kai mummunan aiki za ka shiga wancan gida wanda yake mummunan gida ne Allah subhanahu wataala ya kare ina manzo sallallahu alaihi wasallam anan yana karantar da mu ne mu kula da aiki mutum ya ga cewa lalle alaƙar shi da ubangiji tace mai kyau aikin da zai rika yi kaka ma duniya gaba waɗanda suke marasa imani su ne Allah ya ba mu labarin cewa ya arifuna zahiran min alhayatid dunya su wanda ba su da imani su suka san zahirin rayuwar duniya amma sai cewa kuma an akhiratu hum gafilun amma game da kiyama musan ba komi zaga mutum tsananin mai ilimi karshe wajen kere-kere ko kuma tsananin mai kudi kamfanoni sun wuce a ilga amma game da lahira bai san ba komi ko kuma mai ilimi da shi mai yana abubuwa na ilimi da yawa amma dai game da lahira bai iya bayanin komai to wannan yana daga cikin siffa ta marasa imani shi mai imani ya kamata a ce ya san lahira fiye da duniya dan duniya kayan banza ce shine za ta ma hidima wa anhu yana wannan shi ma hadisi ne na Anas dan Malik radiyallahu ta'ala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ويصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط ويقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة ويصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم حديث الإمام مسلم يروي طوشي عن كتاب صفة القيامة والجنة والنار Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a zo da wanda kowa jin dadi da morewa a nan duniya yu'ta bi an'umi ahli dunya an'um kenan jam'i ne na ni'ima yayi kowa jin dadi kamar ka dauki wanda yake kowa karshe komai yana da duk abin da ka sani in dai na jin dadi ne in dai na bukata ne ta duniya ne Allah ya bashi to a gobe kiyama za a je a zo da shi sai dai kai kach min ahalin nari yau malkiyar yana daga cikin 'yan wuta amma a nan duniya yana daga cikin wanda su kowa jin daɗi wayo su babu fin nari sabgatan sai a tsoma shi a cikin wuta sai a hundo shi sabgatan kenan tsomawa guda za a ɗan nutsa shi sai a hundo shi daga cikin wuta kamar kalmar sabga a harshen larabci tana nufin rini kenan duk wani abun da za a lullube shi da wani abu ana ce mashi sibra kenan shi lokacin da za a nasa shi sai wuta ta naulaye shi ta rina shi gaba daya idan an huto da shi kai sun mai kwallo lahu ya bada adam hal ra'aita khairan qat sai ce mai wane yanzu a duniya ka taba ganin wani alheri hal marra bika na'imun qat ka taba ganin wata ni'ima a nan can duniya fa yaqulu la wallahi ya rab sai ce na rantsi da Allah bin taba jin wani dadi ba mana kenan nan wannan tsomashin da aka yi da aka hudo shi ya mance ya mance ya yi kowa jin dadi a duniya ya yi kowa morewa nitsawa guda gidan wuta jahannama ta sa ya mance kenan wannan yake nuna mana tsananin azaba kenan kakka sake wata ni'ima ta nan duniya ta saka mance ha Allah subhanahu wataala Allah kiyaye saka cikin wuta hal marra bika na'imun qat fa yaqulu la wallahi ya rab ويؤتى بأشد الناس بؤسا كما سي اكا وند كوا وهلا دا 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 رشن داچوا وند دي ا دنيا كوا كوا اذا يا كالله شي كوا ماوا ماوا حتي ني باو وند كان شو حال اما سي دي شي من اهل الجنه يرا دا تشين اهل الجنه اما ا دن دنيا با تلكري شي بي دا كومي دور دا ا دن دنيا بي جي شي با ويسبغوا سبغه في الجنه shi ma sai a tsoma shi aljanna sai a dago shi bai kwalo lahu sai a ce mishi ya bani adam ya kai dan adam hal ra'aita husan qad shin ka taba ganin wani wahala da wani takura da wani rashin jin dadi hal marra bika shiddatul qad shin ka taba jin wani tsananin rayuwa a can duniya bai kwalo sai ce la wallahi ya rab yace na rantsi da Allah a'a ban taba jin ba wani wahala yanzu shi dadin duniya ya sa ya mance duk wata wahala dadin lahira aljanna ya sa ya mance duk wata wahala duniya sai ce ma marra bi busun qat tani bi taba jin wata wahala mana Allah tunda aka yi ni wala ra'aytu shiddatun shiddatan qat kuma haka bi taba jin wani tsanani ba wannan kin kaga abubuwa ne guda biyu kishin juna kira duk wanda Allah ya bashi ni'ima a nan duniya Allah ya kiyaye bai hawwala ta ba bai juya ta ba zuwa ga bin Allah da manzon shi to gobe kiyama fa zai zamanto kamar kai ka ce ba a taba bai duniya ba bai taba jin dadi ba idan an sa shi wuta to haka ko mutumin kirki ka shawuya wajen bin Allah wannan shine ake so ka wahala ka shawuya ya zamanto ma kai ba kai bane baka daga cikin masu jin dadin a nan duniya amma idan ya gobe kiyama ka samu bin aljanna sai ka kare komai da kai da wanda ya ji dadin da duniya duk daya babu da bambanci yanzu dan ko idan kuka yi nazari a ce yau mai kudi ya mutu yau talaka ya mutu yau mai mulki ya mutu yau mai ilimi ya mutu
duka sunan su gawa ba a ce ma ku kawo alajuwa da wani gawa ne za a ce gawa ta daya gawa ta biyu gawa ta uku kowanne za a ji a sa shi kabari tsutsa da za ta ci wannan babu gidan masu kudi babu unguwan masu kudi ko kuma a ce wannan masu mulki ne da wanda ya ji daɗi da wanda bai ji ba daɗi ba in dai aka ce yau rayuwa ta ƙare to shikenan ɗaya ne to menene zai sa a bambanta shi ne wannan yana da aiki mai kyau wannan yana da aiki mummuna wannan shine bambanci kenan mai aiki mai kyau Allah subhanahu wataala zai saka mishi da gidan aljanna wannan kuma shine zai samu rayuwa ta hal abada ilal abad wanda kuma Allah ya kiyaye da lallafiyar duniya ta jashi jin daɗin duniya da mulki ko wani ilimi yasa ya bi duniya wannan shi kuma shine abun kai tsaye a gobe kiyama to su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bamu wannan kamar manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu amma da misali wannan kuma daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam cikin al'ada shi yana karantar da sahabbai ko kuma masu imani sai ya buga maka misali yanzu kenan ya ishe mu misali duk wani jin daɗi da mai jin daɗi zai a nan duniya in dai dan wutar da an nasa shi kenan ya mamance da wata abu da ake cewa duniya kuma dama babu ita ma Allah ya dade ta lokacin ta ya kare yanzu kuma lokacin lahira ne saboda haka ashe abin da ya dace ga mai imani ya kwadaitar da kanshi wajen aiki mai kyau ya tila sama kanshi koda kana shan wahala sai mutum ya yi hakuri da wadabin Allah subhanahu wataala da kuma manzon sallallahu alaihi wasallam dan neman dacewa malai ce abu na farko abin da hadisi ya karantar da mu at-targhibu fi na'imil jannati ad-da'im akwai kuma tarwa a cikin wannan hadisi dan muka kalle shi ma'anar shi cewa ita aljanna ni'ima ce ta hal abada ita kuma duniya ni'ima ce wadda ba ta hal abada ba saboda me da ka mutu ta kare kuma da aka saka ma wuta aka huddo ka kamance kenan kaga wata jin daɗi ne wanda yake bai da amfani kuma hadisi yana karantar da mu at-tarhibu min azabin nar al-alim tsoratarwa da jin kunne akan cewa fa azaba wuta azaba ce mai radadi mai tsanani wanda ya dace a ce kowane dan adam ya ma kanshi kiyamul layl ganin cewa ya shiga cikin yan aljanna bayan wuta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya samu cikin aljanna nabi ma lai hadisi yana karantar da mu al-bishara bima addahu Allah ta'ala lil amilina khairan irin alherin da Allah madaukakin sarki ya tanara masu aiki ake zance kada duk wanda bai bi aiki kada ko mutum ya sake ana a bar shi a baya wajen yin aiki kada duk wanda ya yi ka aiki ya shiga gaban ka domin a aljanna idan an shiga aljanna mataki ne kada kowa matsayi ne daraja ne gwargwaron yadda ka dage a nan duniya duk wahala duk wani rintsi ka keta shi to gwargwaron yadda za ka samu matsayi a gobe kiyama in ka zama to mai kasala kuma ga imani ga sallah ga sauransu amma kasalalle ne ta gobe kiyama ma kana da gidan aljanna kenan gida ne can kasa da kuma baya daga cikin al'ada na mai imani kamar da wasu shi wani sai ce ni dai Allah mu dai mu shiga dai in mun dai shiga cikin aljanna dai shike ya kamata mu ya zama to khairu mu'min shine mutumin da zai zama to jad fil amal ya zama to akwai jajircewa malati wal inzaru bima addahu Allah lil asi kuma hadisin yana mana kashedi irin abinda Allah ya tanadi ga wanda suke masu saban Allah subhanahu wa ta'ala ya kare abinda muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda yake da kuskure ne Allah ga mu ta mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar